Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azzi ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana. Yau Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. Ta fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai.
To Aisha, dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leken asirin Isra'ila wadda ke yankin Kurdistan na Iraki da kuma wani wuri na ISIS da ke Siriya. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Sannan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin Gaza.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji cewa masu masana al'amuran shige da fice jama'a sun bayyana irin haɗarin da matasa masu neman inganta rayuwarsu ta hanyar ficewa zuwa kasashen turai suke tsintar kansu.
Kan fada cikin haɗuwan daban-daban, wasu ana tafiya da su a samu harkokin fyaɗe a hanyar tafiyar a mutu, wasu damomin dawa a cinye su, wasu kuma sukan fada hannun 'yan fashi ko kuma barayin daji.
Ni ban yi karatu ba dai na kowane kala, amma saboda sauraron Amerika irin abubuwan da kuma gami da muka iya wannan sauraron su.
Kaɗan kenan daga ita irin ra'ayoyin da mutane suka bayyana albarkacin bikin cikar shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen muryar Amurka. Ina da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kamar kullun a rana irin ta yau Talata, Muhammad Hafiz Babalina na tafi da shirin noma, kuma a yau akalar shirin ta karkata kan yadda takunkumin da ECOWAS ta ƙarfafawa Niger ta yi tasiri akan harkokin manoma a ƙasar. Sai kaɗan daga ra'ayoyin da kuma saurare kan aiko mana. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leken asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki mai kwarewar cin gashin kai, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati. A yayin da rundunar ta musamman ta ce ta kuma kai hari kan wani wuri na ISIS a Siriya. Hare-haren na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta fargabar yuwar yaduwar tashin hankalin wanda ya bazu a fadin gabar ta tsakiya tun bayan da aka fara fafatawa tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba, ta yadda su kuma kungiyoyi masu dasawa da Iran a Lebanon da Siriya da Iraki da kuma Yemen suka shiga rigimar. A matsayin martanin ta'asar da gwamnatin Isra'ila mai tsatsoron ra'ayin Yahudu ta tafka kwanan nan, wadda ta yi sanadin mutuwar kwamandoji da dogarawan tsaro, mun lalata ɗaya daga cikin manyan hedikwatocin leken asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki ta wajen amfani da makami mara linzami, a cewar rundunar dogarawan juyin juya halin a wani bayani. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kiran da a kwaskure kundin tsarin mulkin kasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dindindin, a yayin wani jawabi jiya Litinin a gaban majalisar koli ta jama'a, wadda ita ce majalisar jekanayika ta Koriya ta Arewar. A cewar kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewar, Kim ya kuma ce ya kamata kundin tsarin mulkin ya tanaji shirin abin da ya kira mamayewa da kassarawa da kuma sake kwace Koriya ta Kudu muddin yaki ya sake barkewa tsakanin manyan kishiyoyin junan.
To nan bare jimawa ba, Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan zamu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda yunkurin neman rayuwa mai inganci kan ingiza matasa da dama daga Najeriya da wasu kasashen nahiyar Afirka ke tarawa zuwa Turai domin ko kuma kasashen gabar ta tsakiya ba tare da takardun izini ba. Abu al'amarin da masana kan ce suna jefa rayuwarsu cikin barazana. Ga dai Hawwa Umar da ci gaban rahoton.
Na ga hatta likitoci da wasu jami'an kiwon lafiya da kan kaura da takardun izinin shiga kasashe mawadata daga Afrika na tsintar kansu a matsayin masu tarbar baki a shaguna har wasu na da kwantura kaya inji kwararriya a lamuran shige da fice da ta yi aiki a Turai Dr. Grace Daffel a taron nazarin ficewar matasan zuwa Turai da aka gudanar a babban ɗakin karatu na tarayya dake Abuja Grace Daffel ta kara da cewa wasu matasan kan kai ga siyar da jini ko kodar su dan su samu abin duniya
annan saboda muna gani shine wannan ya kawo soki amma mutan suna je kasar Turai din in sun shiga especially masu sun je basu bin hanyar ya kamata su bi ba masu sun kama su a wurin in sun cire kayan su suna sar at least kidney guda daya sun ce is about $265,000 dollar kenan so in ka bu mot amma in sun cire a can akwai mutane suna sar da kansu da with their knowledge the sending su suna sar su ce a ni na zo nan saboda ina sun nema kudi zan buya bukata a Nigeria ku dan cire guda daya suna sar wannan mu amma ba su masu sun kama sawun saboda sun san cewa da su bi hanya ya kamata su bi ba da su ba su duka kudi so za su exploit su kuma again bayan su zo sun doka musu koda guda daya suna cire at times pancreas suna cire different kayan jikin mutum saboda magana kuda amma mutan din ba za su iya fada ba saboda su kuma ba su bi hanya ya kamata su bi ba sun bi bayan gida ne ba su bi da kofa ba sun bi window ne
mawallafin littafai kan illar kaurar matasan ba bisa ka'ida ba MS Dogara ya ce wasu ma daga matasan ba sa cimma burin isa Turai dan hatsarin da sukan yi kokarin tsallakewa a hanya
mafi yawa ko kuma bangaren masu tafiyan na farko sanannu ne akan fataucin kwayoyi wasu kuma ta hanyar tafiya da fataucin mutane sannan masu kuma neman kudi cikin su wanda ke zaki tafiya da su sukan fada cikin haduwa daban-daban wasu ana tafiya da su a samu harkokin fiyade a hanyar tafiyar a mutu wasu damomin dawa cin yesu wasu kuma sukan fada hannun yan fashi ko kuma barayin daji
anan Dogara ya nuna tabaka lashin silima na hatsarin da matasan kan tsallake dan shiga Turai kuma yakan zama kin bin shawarar iyaye dan kwadaita musu hakan da wasu abokan su ke yi da kan dawo gida da mota ko wata kadara
a wannan wasan kwaikwayon an nuna mahaifiyarsa tana goyon ba sa 100% ya ta nemo kudi yawancin matasa in suka gyaru da kyau iyaye mata sun fi kusa da mata da yara kuma su yara a gida sun fi kusan jin maganan uwayen su kenan idan uba ya hana uwa ta goyi baya sai da yake ga ya jinye idan uba ya ce a bari uwa ta rika cewa ayi to ta yi kusa da ƴaƴanta sau da yawa ana samun matsaloli na cewa abinda ake kokarin a hana wanda uban ke kokarin ya hana sai ga sai ya uku to kaga anan wannan wasan kwaikwayon kaga ai uwar ita take dore ne gindi cewa ya hita ita
Taron ya samu halartar wakilai daga cibiyoyin kula da shige da fice, yaki da safarar mutane da yaki da miyagun kwayoyi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da kashin labarai na biyu.
To Aisha, Prime Minister Australia Anthony Albanese ya tabbatar cewa kasarsa na goyon bayan hare-haren da Amurka da Burtaniya ke kaiwa kan ƴan hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Kungiyar ƴan tawayen dai ta yi ta kai hare-hare kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Al-Ahmar. Amurka na kai hare-hare kan ƴan tawayen na hutsi ne a matsayin martanin hare-haren da suka yi ta kaiwa ta wajen amfani da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami a kan jiragen ruwa a tekun na Bahar Al-Ahmar wanda wani muhimmin wuri ne mai mashigar jiragen ruwa. Prime Minister Albanese ya ce,
"We have sent the help that is required. We have operational support there at headquarters."
Ya ce, "Mun kai irin daukin da ake bukata. Muna da kayan bayar da gudunmawa a headquarters da ke Bahrain. A kullum mukan bayar da bayanan da suka dace kuma mukan dau duk wani mataki ne don kare muradun kasar Australia. Kuma har zuwa yanzu wannan ne makasudin goyon bayan da muke bayarwa." Kasar China ta yi sammacin jakadan kasar Filifinu yau Talata don bayyana bacin ranta a hukumance saboda sakon taya murna da shugaba Ferdinand Marcos Karami ya tura ma sabon shugaban Taiwan. A wani sako ta kafar X, shugaba Marcos ya aika ma Lai Ching-tek dan takarar jam'iyyar DPP mai mulkin Taiwan sakon taya murna saboda zabansa da aka yi ranar Asabar. Sannan ya ce yana hankoran kulla dangantaka ta kudda-kudda shi. Dama jam'iyyar ta DPP ta dade tana zama mai goyon bayan yancin kan Taiwan, tana mai yin watsi da ikirarin China na zama mamallakiyar tsibirin na Taiwan.
Akai da Ibrahim Ka'al Musi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Albarkacin bikin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Mumini Barma, ya hada mana rahoto na wato na game da irin tasirin da tashar ta yi a rayuwar al'ummar Niger.
Dangantaka a tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da jama'ar Niger abu ne da ya samo asali tun daga ranar da tashar ta fara gabatar da shirye-shiryenta. Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Import-Export Alhaji Yakuba Danmaradi, wanda ya bada gudunmuwar muryar Amurka a harkokin jama'ar kasashen Hausa, ya ce ya shafa shekaru fiye da 40 yana sauraron wannan gidan rediyo.
Ina sauraron muryar Amurka tun ina dan sarmai tun muna gida. Muna jin daɗin shirye-shiryenku na faɗakarwa, na wayar da kai, akwai tsakamin wuya, kamar noma tushen arziki, kamar kasuwa akai miki dole. Kaga kamar shirinka na kasa ba kasawa ba, shirin lafiya uwar jiki, wallahi summa tallahi wannan shirin ya sa yau mata sun fahimci abin da ake nihi bisa ga zancen harkar lafiya.
Matsayin sashen Hausa na muryar Amurka a wajen masu saurare a wannan kasa ya kai inda wasu ke daukan tashar tamkar makaranta sakamakon darasan da ke tattare da shirye-shiryenta.
Ni dai liman Matu na azabi 40 ina sauraron muryar Amurka, wallahi tun ana yin shiri daya. Ni ban yi karatu ba dai na kowane kala, amma saboda sauraron Amurka irin abubuwan da kuma ganu da muka iya wanda sauraron ta da ya samu ka samu. Kawai yanzu abin da ake cikin duniya, ina yi musu barka, ko in ce in muka mu barka.
Batun mutunta ka'idodin aiki wani abu ne da shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Kodayo Alhaji Mustafa Kadi ya ce muryar Amurka ta yi fice a kansa.
Muna muku godiya bisa ga wato labaru tatacci masu inganci wanda kuke bamu, masu umhanin kasashen mu, masu umhanin iyalin mu, masu umhanin kuma ma'aikacin nan namu. Wannan radio naku yana da babban aminci, domin kafin su bada labari sai sun samu dimun da kuma gaskiya a kansa. Kenan, gidan radio ne wanda kasashen mu na Afrika gaba daya suna umhani da shi domin su samu labaru masu umhaninsu. Muna muku barka da wannan rana.
Matasa na alfahari da wannan tasha a bisa la'akari da sherin shirye-shiryen da ta ware domin su. Abinda wani matashin dan siyasa Habila Rabi'u ya ce manuniya ce kan yadda muryar Amurka ke kallon matsayin wannan rukuni a sahun al'umma.
Da masu kafafe irin waɗannan, babban abin da ake jira daga gare su shine wayar da kan al'umma da kuma zaburar da al'umma wajen ganin an samu ci gaba. To alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da su, wadanda kuma sashen Hausa na muryar Amurka babu abin da zamu ce sai sambarka.
Waye mata ma ba a bar su baya ba wajen taya sashen Hausa murnar zagayowar wannan lokaci na cika shekaru 45 da kafuwar sashen da ke zama tamkar lauyan da a kulliyomin ke fafutukar kare haƙoƙin bil'adama. Kamar yadda shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Kongafen Madam Fatima Kako ta bayyana.
Tunda duk abu in ya tashi in sabgogi ne na kare haƙƙin bil'adama ko kare haƙƙin mata, VOA tana kusa don ta samu bayani duk abin da ake fuskan tuzuna ma mata da fuskan kare haƙƙin mata. Don ku godiya ce muke matuƙa a VOA, kuma muna musu bonna anniversary.
Tare da yi wa sashen Hausa fatan alheri, waɗannan malamai sun zo da wasu shawarwari.
Ya kamata a buɗe da ba fuskan haƙƙin mata, fuskan rayuwarsu a zamantakewa ta arme, fuskan yara ƙanƙana ya yani ya kamata a yi kula da education tunda kun ga yanzu tarbiyyar yara shi ma yana cikin kare haƙƙin al'umma a bil'adama.
Duk wanda yake ma'abucin sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka, to ba za ka taɓa jin shi ba yana zargin wannan sashen da son kai wajen ko gudanar da labarai ko kuma sauran shirye-shirye. Wato dai muna son sashen Hausa na muryar Amurka ya ci gaba da zama a matsayin ɗan ba ruwa na wajen kawo labarai.
A yau dai harshen Hausa yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin Afirka. Kenan a cikin radiyon ku a soma wato karantar da al'umma wato Hausa, domin muna son mu iya Hausa a rubuta ta. Kawo da muke jin a nasu radiyo ana koya wato harshen ƙasar tasu.
Shirye-shiryen nan naku ba su buƙatan wasu gyare-gyare da yawa, sai dai in an samu ƙarin lokaci, to kamar ciki da gaskiya ko a yi shi sau biyu ko kuma a ɗan ƙara mishi lokaci kaɗan.
A ƙarƙashin ƙawancen aiki da wasu gidajen rediyo na cikin gida, al'ummar Nijar na sauraron shirye-shiryen muryar Amurka ne ta FM ba tare da sowa ko ƙyas ba. Kuma domin ƙarfafa girman wannan gatanci, VOA na da tasha ta ƙashin kanta da ke watso da shirye-shiryen Hausa da Faransanci a tsawon awowi 24 a kowace rana akan mita 102.5 a birnin Yamai da kewaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kai da Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. To kada a shafa ana sare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masu noman dankalin Turawa da albasa da lemon zaki a yankin arewacin jamhuriyar Nijar sun hallara a birnin Yamai, inda suka saba cin kasuwar shekara-shekara yankin sayar da amfanin da suka noma. Koda yake an karya farashin waɗannan kayayyaki a bana, inda manoman suka koka da rashin samun ciniki, lamarin da ke da nasaba da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta gagaba a ƙasar ta Nijar sanadiyar juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin bara. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Musulun Mumuni Barma ya tattauna mana da ɗaya daga cikin jagoran tawagar manoman Alhaji Duwa, wanda ya fara bayyana mana irin halin da kasuwar ta bana ke ciki.
Muna kawo kayan kowane shekara.
To yaya bana?
Bana kashi nan da mun kawo shi shi ma sai dai bana babu kudi da yawa. Gashi nan kudi ta nan ta muna kreve kadan, amma alheri ne. Kaya gashi nan yanzu mun kawo albasa, mun kawo kwambutar, mun kawo orange, mun kawo tafarnuwa, mun kawo kaya kai duka.
Kayan maganar kamar akwai dankalin Turawa, akwai tafarnuwa, akwai lemun zaki da albasa. Kamar yaya farashi yake, misali kowanne ko kilo kilo ko bahu bahu?
Yanzu bon albasa in kana san shi ka kawo shi ka goma sha fudu kilo 50, orange ka har ƙasa haka nan ma yana samu
kilo na
kwambutar kilo da ladiri ne da tsari da latama, amma sai wanda ya ɗauki tona shi
daga ton guda abin da ya gaba. To ya tafarnuwa?
Wannan shukka uku take tiya.
Tiya bahu ha?
Abu ba da lissafi sai ka sai an auna, ba a ce maka ga yanda yake nan.
To amma Alhaji Duwa, wai ku ne ke nomawa sannan ku taho da koko a ku kawai kasuwancin ne kuke yi?
A mun da muke da makamu, mu muke noma da kanmu cikin garake, mu ne muke hiddowa muna kawo nan dare da rana muna aiki.
Ana iya cewa rashin cinikin nan na bana da kuka yi la'akari da shi abu ne da ke da nasaba da takunkumin da aka sawa Niger bayan juyin mulki?
A wannan tabbat ne, haka nan yana da nasaba da shi. Dan in muka kawo kayan nan ba mu sati sai mu yi command a kawo wani, amma yanzu muna cikin sati biyu har yanzu na farin bai kare ba. Me ya kawo haka? Na san dai takunkumin shi yasa ka san arhe banku na yanzu ko ina ko yanzu kana da kudi ba kana son miliyan guda ba ka samu, in ji ka 500 ba ka samu, haka nan ne ya kawo shi kawai. Allah ya kawo sauki abun kawai.
To a jumulce wani irin matsaloli ne kuke fuskanta gaba daya wannan harkoki tun daga can wurin noma har zuwa nan a zo a kasa a kasuwa a saida?
Transport, dauka kayan ga zuwa wanda ya fita aga da zuwa nan shi yake kawo matsala. Yanzu in ka kawo kaya da ka zo nan droba maka sai kai baka saida ba masala kenan ta shiga ko kenan ya kamata ka samu mishi kudin shi ya tahe shi in mai wani aiki
to amma gwamnati ba ta kama
gwamnati ta yi kokari saboda ta ba mu wurin ga in ba ta ba mu ba mu zama nan gwamnati ne ta ba mu wannan wulwar kokarin da ta yi kenan
amma magana transfer
kai transfer yaushe rabon duniya
har ila yau Sule ya tattauna mana da wani dan kasuwa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka
sunana Muhammad Ibrahim ne
daga ina
wajen Ifirwan ne
to gashi kana ɗaya daga cikin masu cin wannan kasuwa ta shekara yaya kaya sun yi so sumi ka zo da su
mun zo da farm de terre
da tura
da albasa da tournoi akwai lemon shi ma
na'am lemon zaki
lemon wannan oral da su mandarin
na'am ko yaya farashi yake
farashi mu dai muna gani bisa kaya wanda ake kawo a transit lokacin da babu wannan
wanda ake hutawa da su daga waje
muna gani wannan kaman shine yafi sauki wannan namu ne
kaman nakun da arha da aka kwatanta da wadanda ake shigowa da su daga kasashen waje
yafi arha wannan namu haka muke gani
na'am misali kamar yaya bahun dankalin turawa yake
buhu dai wannan na 50 kilo na
kilo 50
jika 20 a raison de 400 francs da
kilo dala 80 ne kilo
an buhu haka
na'am
dala 80
to tafarma tiya ko buhu
tafarma tiya ita ma tana yin gabi da rabi
na'am
gabi da rabi tiya
to yaya ita kuma albasa
albasa ya zo da damar ta ita ma sak 11,000 ne jika goma sha daya
buhu jika goma
sha daya kilo kenan sha daya kilo
to shi kuma lemon ha
lemon yanzu kilo na sai da shi 150
na'am
150
to yaya idan aka kwatanta shi wannan farashi da yadda abin yake a canda ko kuma yadda ake samun abin a gari
ka san yanzu kaman yanayin da muke ciki nan shi ne yasa kaman muna gani kaman kasuwa ba ta gudu kaman shekaran da suka wuce shi ne yasa kaman muna da musu sauki haka mutane da ba haka ba ake sai da kasuwa da kaman sun fi haka kadan
kamar kana nan babu ciniki sosai
kaman bisa shekaran da suka wuce ba kaman ya dan rage da yabo amma dai alhamdulillah da dama muna samun bakin galgado
me ya kawo haka
abinda ya kawo haka kasan kaman rishin hanyoyin nan babu kaman da mutane kaman
maganar takunkumi an bargo da aka sa
suna zawa da mutane kaman na
kasashen waje
suna sai wannan kaya su ma su tayi da su ko wani su dauka su ma su kai can shi ne kaman yanzu ya dan rage zirga-zirgar nan na kasashen waje kaman ya dan rage haka yanzu dai ka nan ne dai ciki ne kawai nan ne ake cin su cikin gida ne yanzu kawai ba su samu suna dan fita kaman da haka
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Mayamai Sule Mumuni Barma da kuma Julie Lagos Gresham da maka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Sauraro kafin mu ci gaba da wannan sako.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watsa muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karin ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mutocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin nanaji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu. Wannan kai ce yanzu kuma sai ka dandaga ra'ayoyin da kuma sauraron da aika mana sakonnin email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Usaini Dangwata Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wata kalda Ado Salati goma ga Annabin Rajjau. Suka ce salam VOA Hausa. Hakika matakin ci gaba da zakulo waɗanda suka yi sama da fadi da dukiyoyin al'umar Najeriya da gwamnatin shugaba Tinubu take yi, wallahi mulalale maraba da wannan mataki. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da kaunar ci gaban mu, amin. Sai sakon At-Tahir Hamisu garin Yarima karamar hukumar Kusul ta Raba Najeriya yace na rubuto wannan wasika ta wani musamman domin taya hukumar wannan gidan rediyo na sashen Hausa muryar Amurka murnar cika shekaru 45 da kafuwa. A shekarun da ta kwashe tana watsa shirye-shirye a cikin harshen Hausa, wannan gidan rediyo ya ilmantar da dimbin masu sauraron sa a ko ina a cikin duniya inda ake magana da harshen Hausa. Muna alfahari da wannan gidan rediyo. Dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo ina muku fatan alheri. Allah ya kara muku basira da hazaka. Ku ci gaba da kirkiro mana shirye-shirye masu kayatarwa da ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Shi ko wannan sakon cewa yayi muna fata gwamnonin da suka samu nasara ta karshe a kotu za su sauke nauyin da Allah ya dora musu na amanar jagorancin al'umar su mabambantan addini da kabila. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Ibrahim Kaka Dillalin Mashina Bajoga. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Kano Maida karamar hukumar Garko. Yace salam VOA Hausa fata na garin Lamiri. Allah ya sa taron shekara-shekara da yake gudana a birnin Davos da zummar farfado da tattalin arzikin kasashen mu na Afrika. Kwalliya ta biya kudin sabulu domin an dade ana ruwa kasa na shanyewa. To mun gode masu sauraron mu, ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku.
To kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya sake dawo da labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaicen dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedkwatar leken asirin Isra'ila dake yankin Kurdistan na Iraki mai kwarewar cin gashin kai a cewar kafafen yada labaran gwamnati, a yayin da rundunar ta musamman ta ce ta kuma kai hari kan wani wuri na ISIS a Syria. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake hadewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kiran da a kwaskware kundin tsarin mulkin kasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta daya kuma ta dindindin. A yayin wani jawabi jiya Litinin a gaban majalisar koli ta jama'a wadda ita ce majalisar jekanayika ta Koriya ta Arewar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewar. Isra'ila yau Talata ta ce ta kai hari ko hare-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin Gaza kwana guda bayan da ministan harkokin tsaron kasar ya ce zazzafan yaki tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusa zuwa ƙarshe.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Ku sake dawowa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almati Garba da ya ce ni gabatar da shirin, sai Fiona Wamai na Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Patrick Deya, ni Aisha Mu'azzu nake muku fatan ku kasa ƙara sauri lafiya. Ma'asalama.